بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بايا وانا جايسوا إرن تعدين المسلمين يومنا 28 ذوات صفر hijira manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 watan turawa muna 27 ga watan goma shekara ta 2019 Allah ya kaddara mana da zama a cikin wannan masallaci dan ci gaba da karanta littafin sifatu salati nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min at-takbiri ila taslimi ka annaka sawaha rubutun babban mana Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala wannan satin mun karanta mukaddima ta malam ko wani abin da ya kunshi cikin mukaddima ta shi mun kuma ji cewa ga dalilin ma da ya jawo ya fara ko ya kwadaitar da shi wajen fara rubutun littafi dalilin ya zama karatun littafin a tarhib wa tarhib da dalibai shi dan ne suka gano muhimmancin da sallah take da akwai da matsayin ta cikin addinin musulunci suka fahimci cewa lalle ba wanda zai samu wannan alfarma da wannan daraja har sai wanda ya sallah irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan yasa da shi ma da yake sa kuma zai hana ya tattaro hadisai wanda suka siffata yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sallah dan ya tara su guri daya sai ya zama doka majagora ne ga wanda yake so yayi sallah irin da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne abin da muka karanta a wannan fatihu da kuma ɗan abubuwan da ba za mu rasa ba yau ma dai cikin malam ya sake gaya mana ga sababu ko dalilin da yasa ya wannan fatiha ce to amma dai na kalla cewa babban maqsudin mu kawai shine ita sallar ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan yasa nake kokarin takaice duk abin da za a samu a cikin jawaban mana kama tun daga kan dalilin da yasa ya wannan fallitafi da manhaji ko salan da ya dauka a wajen wannan fallitafi din da kuma zargin da yake tsammani zai samu daga wajen al'umma a dalilin wannan salan da ya dauka yana kuma kallon wannan manhaji shine abin da ya dace na kalla shi kansa maganganu ne masu tsawo da faɗi ila zama bin su taku-taku wata ilba mamaki da yake mu ko san sai ku ko sa ki mu wanda yasa gaskiya na dan matsi abubuwa da yawa cikin abin da Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya faɗa wata ɗin ina tsammani zai mana karatun yau sai mai zuwa insha Allah sai mu faɗa abin da ya shafi tarihi da mu fara abin da ke cikin littafi insha Allah ta'ala da haka kai tsaye a gargahin sababu ta'alifin kitab dalilin da yasa wannan littafi masu littafin za su rika zo sai za su rika ganin akwai abin da babu a littafi ko na tsallake shi ko kuma dai sai sun buɗe shafi ne ga wanda suke bi ban ma kai amma ba da dai bane mutum dai 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 amma duk kai aka nan fara tsan cikin kitab na Muhammad sallallahu alaihi wasallam a karkashin sababu ta alifin kitab ko kuma ne abubuwa guda biyu ne ya fara shine yake ta na farko lam aqif ala kitabin jami'in fi hadha al-mawdu abin da yake cewa shine bai sami ko bai tsaya ba ko bai gani ba wani mai kitabin jami'in kitabi wani littafi da ya tattaro dukkanin jawaban da suka shafi sallah ina da fi hadal mawdu mana iya ka bincikin shi iya ka ilimin shi ba ga yanda yayi a duniyar littafai bai ga wani littafi kwaya da ya tak da ya dauko siffar sallah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba tun daga farkon ta har karshen shi har karshen ta kuma wannan littafi ya wadatar wannan shine dalilin da yasa ga cewa akwai bukatu a kabar a samar da littafi in da akwai irin wannan littafin to buga shi ko kuma wallafa haka kamar ba lokaci yana da cikin dalilan da malamai suke faɗa idan mutum ya tashi in project ko ya tashi rubuta wani littafi ka faɗi menene dalilin da yasa ka zaɓi wannan mawdu'in kuma menene dalilin da yasa ma za ka rubuta in duk abin da za ka faɗa an faɗa to babu amfani a cikin abin da za ka yi sai su kai wani littafi da ya tattaro duk abin da yake so ya faɗa ba wani shi ne dalilin shi na farko dalili na biyu ya ce min alwajib alayya an aba al ikhwan al muslimin mimman yahummuhum al-ihtida'a fi ibadatihim bi hadhihi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kitaban mustaw'iban ma amkana li jami'i ma yata'allaqu bi sifati salati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min at-tasbih ila at-tasbih yace abu ne da ya zamanto wajibi a kaina in wallafa ma ɗan uwa abu ne da ya zamanto wajibi a kaina in wallafa ma ɗan uwa mimman hammuhumul iktida'a wanda burinsu shine kwaikwayo bi hadayin nabi sallallahu alaihi wa sallam da abin da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanta in sanya wa ɗan uwa waɗanne irin ɗan uwa wanda burinsu suke bin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin al'amuran ibadunsu me zan sanya musu yace kitaban mustaw'iban wani littafi da ya game komai da komai ma amkana sai dai gwargwado saboda me cewa komai ɗari bisa ɗari wannan fi face ta Allah madaukaki amma dai dai gwargwado zan sanya littafin da ya tattaro komai da komai li jami'i ma ya ta'allamu bi sifati salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam ga duk abin da ya kunshi sifar sallah ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam min at-takbiri ila at-taslimi tun daga kan kabbara shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama har zuwa sallama wannan shine dalili na biyu da samar da uwa da littafi littafin da ya bayyana shi sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tun daga kabbara har zuwa sallama bi haythu yadkhulu ala man waqafa alaihi sai da zai sauki ga wanda Allah ya hore mashi samun wannan littafi din man waqafa alaihi من المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم حبا صادقا cikin masu san annabi sallallahu alaihi wa sallam so na gaskiya akwai masu da abu san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai kuma masu san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam so na gaskiya duk wanda ka taba zai ce maka yana san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam masu san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam so na gaskiya su kuma su ne suke kokarin duk abin da manzon Allah ya yi kuma suna so su yi shi daidai da shi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi min al-muhibbina lin-nabi sallallahu alaihi wa sallam hubban sadiqan al-qiyam bi tahqiqi amrihi fi hadith al-mutaqaddim yadda za su samu damar tabbatar da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisin da ya gabata lokacin da yake cewa sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka gani ina sallah to wanda suke da burin su yi sallah irin wannan sallah ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in samar musu da littafi wanda zai ba su damar su tsokayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daidai gwargwado a cikin wannan sallah ta su sai kuma karin da malam ya yi a wajen wallafa littafi ne ina da ke masa manhajuhu fi ta'lif shi kuwa cikin zamani ya ce manhajul ta'lif karin da ya yi a wajen wallafa littafi babban sharadi na farko da ya sama kanshi ko tsari na farko sai ce ishtaratu ala nafsi alla urida fihi min al ahadith al nabawiyyah illa ma thabata sanaduhu hasba ma taqtadihi qawaid al hadith al sharif wa usulihi yace na sharadan sama kai wani alƙawari dauka ma Allah ma rasulullahi ishtaratu ala nafsi na sharadan sama kai na sharadi ne dole ne a kaina Allah uri da fi bazan kawo ba cikin wannan littafi min al ahadith al nabawiyyah na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam illa ma sabata sanaduhu fa ce hadisin da sanadin sa ya inganta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar al qawli dai duk magana da take ya ce daga manzon Allah ko manzon Allah ya to tabbas wannan manzon Allah ta inganta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine ya ko shine ya aikata ile yace ya sharfanta makan shi ba zai kawo kowanne hadisi cikin wannan littafin ba face wanda ijnazin sa ya danganta ko ya inganta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace hasba ma taqtadihi mawa'id al hadith gwargwadon abinda ka'idojin ilimin hadisi ya hukunta malaman mustalahul hadith ko na malaman da suke karatu akan mutanikancin hadisi sun san ilimi ne ilimin kuka ne ake da bukata ka sai ka ce wannan hadisi ya inganta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace to za mu yi amfani da wannan ilimin dan tabbatar da cewa lallai hadisan da zamu kawo bisa wannan ilimi sai inganta a danganta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace wa darabtu safhan an kulli ma tafarrada bihi majhul aw rasul. Yace na jiya fuskata ko na dauke kaina an kulli ma tafarrada bihi majhul aw da'if. Shine duk abinda wani da'ifin mutum ko wanda ba san shi ba a duniyar malaman hadisi ya kawo, to wannan maganar na dauke kaina akan ka ba ni ba ita ba zan tsawata cikin wannan lissafi ba sawawu. Yace wannan maganar kuma na yi mata hukunci kana fil hay'at, ya shafi yanayin da ake so mutum da ya kasance a sallah lokacin tsayuwa, ko yadda yake so ya kasance a lokacin ruku'u, ko yadda ake so ya kasance a lokacin sujada. Matsawar wannan maganar malaman hadisi ba su san wanda ya faɗe shi ba, mana ba su da tarihi ko wannan mutumin da yake ne da tabbas ba zan kawo ta ba awai azkar ko zikirori da ake a cikin sallah. In dai wanda ya kawo wannan maganar da yake ne to shi ma ba zai faɗe shi ba awil fada'i ko falala, a ce ma ga falalar ruku'u a sallah ko ga falalar sujada a sallah ko ga falalar addu'a kaza, matsawar wannan maganar da yake ne ya faɗe shi ko shi mutumin malaman hadisi da kuka shi ba to ba zan kawo cikin wannan littafi ba. Wannan Imam Al-Albani dauka masan sa wannan sharadi ne wa ghairiha, kai da waɗannan ma bayanan banda hay'at da azkar da fada'il ko menene in dai ba ifi ya fada to ba zan kawo cikin wannan littafi ba. Me yasa Imam Al-Albani ya faɗi wannan sharadi? Yace li anni a'taqid, saboda ni na kudirce a raina ana fi ma sabata min al-hadith, cewa cikin abin da ya inganta na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan shine imani malaman hadisi. Malaman hadisi sun ce duk abin da kake nema a duniya in dai ka same shi cikin da'ifin hadisi, ya tabbata kai hakuri akwai shi a ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Babu wani abu da da'ifin hadisi zai kawo maka wanda babu shi a cikin ingantaccen hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace dan haka yace na kudirce ne a raina shine cikin abin da ya tabbata na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ghunyatun an adh-dha'if minhu, yace akwai abin da zai magance na dha'ifin hadisi. Li'annahu la yufidu bila khilaf, saboda dha'ifin hadisi ba abin da zai fa'idantar a tsakanin malamai, wannan ba wani sabani. In dai magana ce ta bauta ga Allah madaukakin sarki take bada, kuma aka ce ba ta inganta saban cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba, duk malaman duniya sun yi ittifaki wannan magana ba ta da amfani. In kaga mutum ya ja ya kafe to bai da rabo a cikin sahun malanta ko kuma sarra ya rigo a cikin sahun malanta, amma in dai malantar da gaske ki iya abin da ya inganta na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wannan shi ne ya dace a yi aiki da shi a bauta ma Allah madaukakin sarki. Har yanzu dai Imam Al-Albani yana bayani dangane da tsarin da ya wallafa littafi shi littafin da yake gaban mu ko da yake hannun ƴan uwa sifatu salati nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbir ila taslimi ka annaka tarahha, littafi ne da za a ce kamar kala uku mutane za su same shi a kasuwa. Akwai talqis na sifatu salati nabi sallallahu alaihi wa sallam, talqis ne ake kusan duk waɗannan jawaban da muke faɗa babu shi, shi ne littafin da muke karantar da matan aure ko muka karantar da matan aure a makarantar mu ta yamma, da haka duka bai wuce lishafi 30 ba ko shafi 40, kuma kowane shafi in ka buɗa ƴan maganganun suke cikin sa ƴan taƙaitattu ne kusan ya matse littafin sosai, ta yadda kawai fa'idar da ake da buƙata kaɗai ita za a samu a cikin wannan littafi. Sai littafi hawa na biyu shi ne wanda yake hannun mu a yanzu, sai hawa na uku akwai shi a kasuwanni ana saida shi yana nan a mujallabi guda uku, da kuma wanda suke neman shi za su same shi mujallabi guda uku ake saida shi, shi ne cikakken littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam, wanda shi asali Imam Al-Albani ya so hannun ko hannun Musa ne. Wannan da yake hannun mu shi ne ya wadatar da abin da ake nema kuma za a hutu fashe da mai karatu, shi yasa sai ya buga shi, shi yasa ko a nan gurin sai yake cewa wa ba'atul kitaba ala shafarai, shi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam na rubuta littafin ne tsagi guda biyu hawa biyu, galibi idan littafin yana cikin wani lokacin kallo za a ga a saba akwai rubutu, in aka ja layi kasa ma za a ga an yi rubutu,
to asali lokacin da ya fara rubuta sifatin salatin nabi haka ya rubuta sai ce amal awwal daji na farko fa huwa kalmatani shine kamar gundaren littafin na sifatin salatin nabi sallallahu alaihi wasallam sai ce aratu fihi mukun al ahadith aw al jumal al lazimati minha yace kawai a cikin na koro matanin hadisi gundaren abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara ko kuma idan ba hadisin zan kawo gaba ɗaya ba zan yanko iyaka abinda nake da bukata ini aljumal ta'atuma lillah kuma minha wa wada'tuha fi amakini halaliha kuma na sa ta a gurbin da ya dace da ita a cikin littafi mu'allifan baina ba'dihha kuma na hada sashin su bi haythu yabnu alkitaba muntajiman min awwalihi ila akhirih sai da littafin zai zama to ya dace da suna tun daga farkon sa zuwa ƙarshen sa manzo Allah ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza yace wannan shine abin da ne a tsagin farko na littafin sai da in ka fara zuwa littafin tiryan haka za ka gabacin karo ba gargada har ka je ƙarshen littafin haka yi mishi wa harastu huwa harastu ala almuhafazati ala ala nafs alhadith wa lafzihi yace kuma nayi kokari in kiyaye in kawo hadisi da irin lafazin zamanin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fara alladhi warba fi kutubi sunna wanda yazo a cikin littafin sunna ko Bukhari ko Muslim ko Tirmidhi ko Abu Dawud ko Nasa'i ko Ibn Majah ko Musnad na Imam Ahmad ko ko Musannaf na Ibn Abi Shayba da sauran littafan malaman hadisi ina ji in za ka ga duniyar littafan hadisi kaka samu littafi da aka wallafa na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun ku kala dari yace to in Allah da zan yi kokari in takaice kai na in kawo lafazin hadisin kamar da yake a cikin littafin hadisi wa qad yakunu lahu alfaz yace wani lokacin kuma za ka iya tada hadisi yana da lafazi daban-daban ya zo da wannan lafazi ya zo da wannan lafazi yace fa usiru minha lafzan li fa'idati at-ta'lif yato sai in zaɓi wani lafazin saboda fa'idar da nake da bukata a wajen wannan wallafa wannan littafi idan jawabi ya taso wanda ya yi baka labari sai ga kalmomin da zai yi amfani da su daban wannan ma in ya tashi baka labari sai ga kalmomin da zai amfani da su daban amma da labarin wannan da labarin wannan duk ma'anar guda ɗaya ce yato to sai in zaɓi wani lafazi saboda fa'idar da take cikin sa sai in kawo shi ko da ko ba shine yafi shahara ba yafi sayuwa a wajen malamai ba wai ki sai ka tada wannan hadisin akwai riwayar Bukhari amma sai koro maka riwayar Abu Dawud saboda fa'idar da yake nema tana cikin lafazin Abu Dawud sai ka maka wannan kaga wannan shi ma tsari ne da sai ya ga maka kafin ka fahimta yayi a cikin wannan littafi aw ghairihi ko wani wa qad adumu ilayhi ghayruhu min al-alfaz yace kuma zai iya dauko wani lafazin da ba a cikin hadisin yake ba sai in ka fa innahu ala zalika bi qawli anan gurin da nake kallon akwai wani abu da ya cire daidai wannan gurin inda Allah sa mai yake bina da littafi a hannun shi in ya ga daidai gurin sai ya mun magana mana ka ji gurin yawwa fa unabbiha ala zalika yace to zan yi tambihi akan haka in na karo lafazin da baya cikin littafi ko da baya cikin ruwar hadisi sai na dauko na kara sai ce fa unabbihu ala zalik yace to zan yi ishara akan haka din bi qawli da fa'ila wa fi lafzi kaza wa kaza cikin lafazin Abu Dawud ko cikin lafazin Ahmad ko cikin lafazin kaza yace zan yi ishara da wannan aw fi riwayati kaza wa kaza ko kuma ce a cikin riwaya kaza da kaza an samu karin haka walam a'azuha ila ruwatiha min as-sahaba yace duk matanin da na kawo a cikin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam bana fadin waye shiru wannan magana cikin sahaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bana cewa daga Abu Bakar radiyallahu anhu ko daga Umar radiyallahu anhu ko daga Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ko daga Usman ko daga Abdurrahman ko daga Abdullahi ibn Abbas ko daga Abu Hurairah yace bana fadin waye fadi wannan cikin sahabbai ila ruwati hamina sahaba illa nadiran sai dan kadan abinda ba za a rasa ba wala bayantu marra wa hamina a'immatil hadith kuma bana cewa a cikin malaman hadisi wannan maganar Bukhari ya kawo ko Muslim ne kawo tashilan lil muqalaat wal muwaza'a yace dan in sauka kawa mai karatu tsokaci da kuma walihi wannan hisa ne cire masa waɗancan ayyuka wannan shine sharadi na farko ko yanki na farko na wannan littafi kawai gundarin lafazin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne aka kawo tun daga farkon littafin har ƙarshe ba tare an ce maka Bukhari ya rawaito ba ko Muslim ya rawaito ko a cikin sahaba ya ce maka magana Abu Hurairah ce ko magana Abdullah ibn Abbas ne ya ji magana yace din na cire wannan dan mai karatu ya samu aukin bincike a littafin ya je ga inda yake wannan shine kamar cikin shakari na farko da Imam Al-Albani ya kawo a cikin littafin to me yake na biyu na wannan littafin din sai yake cewa amma shakarul akhir shi kuma yankin na biyu fa huwa ka sharhi lima qablahu to shi kuma kamar ƙarin haske yake akan wancan shafarin na farko san ya ce maka bai faɗa ba a cikin sahabbai wa yarawto hadisin ko to in ka zo kasa yanki na biyu na littafin sai ga maka to wancan maganar Imam Bukhari da yarawto kuma asalin magana ta zo daga wajen Abu Huraira an same ta a kitabu kaza da littafi kaza da babi kaza malamai sun ce kaza akan ta sun ce kaza akan ta yanzu dogayen maganganu da za a yi sai aka zoye ki na biyu na littafin akai kai dai a can an ba ka abin da kake nema nan kuma tattaunawa ta malamai to gata ana yi a tsaki da biyu na littafi yasa yake ce mana kamar sharhi ne na littafin da ya gabata sai ke kharajtu bihi ahadith alwaridata fi shartar al-awwal nayi bayanin din hadisan da suka zo a tsagin farko na littafi mustaqsil alfadahu na tattake duk inda lafazin ya biyo sai na lallabo na hado shi na ma bayanin din da yake wa turuqahu da hanyoyin shi ma alkalami ala asanidiha kuma ina yin bayani akan duk isnadin wannan hadisi ya isnadin yake a wajen Bukhari ya yake a wajen Muslim ya yake a wajen Abu Dawud ya yake a wajen Tirmidhi duk abin da yazo cikin isnadin wanda malamai suke tattauna don a tattauna masa shi wa shawahidiha da kuma abin da yazo na sheda akan wannan hadisi wata kalma ba mamaki sai na Umar ya ce masa ai wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sallah ya ce kaza to idan a cikin sahabbai akwai wanda ya rawaito irin wadannan bagare ne shahi akan wannan magana da zan koro masa ka'idan ana bayani akan hadisi to in yazo a guri dari ta hanyar mutum ɗaya ta duk ka tattalo su gaba ɗaya hadisi guda ɗaya ne kawai hadisi guda ɗaya ne kake magana a kan shi amma da na koro hadisi ɗaya sai aka samu sauran sahabbai guda bakwai sun faɗi makamancin irin wannan hadisi kuma lafazi da lafazi daidai da daidai to ba hadisi ɗaya bane hadisai ne ɗaya 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 har guda bakwai duk wanda ka ɗauka a cikin ɗayan to sauran shahidi ne a gare shi yace to na kawo shawahin na wannan hadisan ta'dilan wa tajriha yace kuma abinda na kawo na wannan isnadin hadisin nayi ta'dili a kan shi abinda malamai suke kira da ta'dili shine ka faɗi jawabi akan mutum wanda zai sa a karɓi hadisin shi a ce maka wani mai ibada ne mai tsoron Allah ne mai haddace magana baya wasa baya kaza to zaka ji wannan bayanin da ake maka zai sa hankalin ka zai kwanta ka karɓi wannan magana din wanda shine malamai hadisi suke kira da ta'dili wa tajrihan da jarhu in akwai wanda yake da buƙatar a soke shi cikin isnadin malamai suka soka to zan faɗa ko yanzu ne kai ma aka zo ana tattaunawa wani yayin zuba yayi maganganu yayi maganganu ka kama magana kai ta guni da tana kai da rabu da ibrahim zuwa ana ba dokar magana shi to za ka ji wannan magana za ka yi aiki da ita za ka ƙara mata da hankali wannan a gurin za ka fashe ta to haka aka wa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya zo masallaci ya zauna yana bayanin hadisi haddathana 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 yana miƙewa kan ya bar gurin wanda da cikin sahabbai da ce a daga cikin malaman hadisi sai ta ayya wani ada yake ne kike an dena amfani da hadisi shi wani da kuke ganin shi a yustashadu bihi in wani ya faɗa to in ya maimaita sai ta ƙara wa wancan ƙarfi amma shi a karan kansa ba a karɓar maganar shi wani a ce a wani ai bainu fiqa ba amintacce bane dan haka mutane kar su saki jiki da maganar shi to dukkanin ma da suka rawaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi magana a kan ko dai ta'dili ko tajriha in kuma ka gama zagaye da tafai ba ka samu wani ya ce maka ba na kwarai ne wani bai ce maka ba na banza ne to malamin ne suke kiran wannan mutumin majhul ba a san shi a duniyar hadisi ba tunda majhul ne kuma ba a karban maganar shi shine muka wuce a baya wa tashihan wa tad'ifan kuma duk hadisan da na kawo a wannan shekarun nabi na yi bayani a kan su ko dai sun inganta ko wannan hadisan bai bayyane hasba ma taqtabihi ulumul hadisi sharif wa qawaidi gwargwadon abin da ilimin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu matsayi suka hukunta da kuma ka'idojin da malamai suka sanya wajen karatun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ta ga kamar ya ga amma da tsaji na biyu na lissafi da haka kenan kamar da nake bayani shi sifatu salatu nabi sallallahu alaihi wasallam hawa uku ne akwai talqisun sa wanda kamar kamari ne na duka lissafi shine dan karamin littafi da ake faidawa duka bai wuce shafi 30 ba ne ko shafi 40 kuma babu yawa da yawa ko wani shafi in ka buɗa mun karanta da shi a makaranta ma ta bayar da ambata aji na fulu shine abin da ya faɗa a cikin shakari na farko kuma shine littafin da zamu karanta a cikin littafi wanda zai koro maka matanin hadisi ya fidda ma fikin ga fahimtar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke magana a sallah shi muke ba mu karanta insha Allah ta'ala shine kuma yasa wa sifatu salati nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila at-taslimi ta an-nawawi aji na uku shine wanda yawancin mutane ma ba san shi ba amma dai yana nan a kasuwa shine duk maganar da ka gani a wannan lissafi in kana so ka ga bayani akan tafilla filla da tattaunawa ta malamai da bajintar ilimi to sai ka je ka nemi wannan shakarin nan da ba shi ne za mu karanta a cikin wannan lissafi din ba to shi wannan lissafi da za mu karanta me yake kima ko matsayin da yake akwai a duniyar ilimi tunda da yawa shi kansa ya ce ne da ya kare karatun lissafin at-targhib wa tarhib yayi kwadayin ma ya rubuta littafi to na san da ya rubuta me ne ko ilmi da kansa ya fada min da littafi yake da ku sai ce fa inna al-kitab shi wannan littafi fa yakunu insha Allah ta'ala zai kasance in Allah madaukakin sarki ya so jami'an li shatati ma tafarraqa fi butuni kutubil hadisi wal fiqh yace zai tattaro abin da yake rarrabe shafi ma tafarraq abin da yake watsi a rarrabe fi butuni kutubul hadis a cikin littafan hadisi bukhari ya ka abubuwan da suke da alaka da sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin kitabul salat na shi to wadannan hadisan zan zakulo in hado shi muslim in zakulo abu daud in zakulo nasa'i dukkanin littafan wannan zan tattaro su sannan sauran littafan fiqh na malaman mazhabobi yace su ma abin da suke cikin su dukkan zan tattara shi yasa yake al-ikhtilafil mazahibi tare da sabani mazhabobi ba ruwa ya da malikiya ce ko shafi'iyya ce ko hanabila ce ko in dai wannan abin yana da alaka da sallah ya inganta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zan tattaro shi me malahu alaqatan bi mawdu'ihi amma fa abin da yake da alaka da batun da wannan littafin ke tattaunawa shine batun sallah baina ma la yajma'u ma fihi min al-haqqi ayy kitabin aw madhhabi yace tare da cewa wani abin da na kawo cikin littafin ba wani littafi da ya tattaro abin da ke cikin littafin nan a kowace mazhaba yake ba kaga kenan littafin yana da niza dan ya kunshi abin da ba wani littafi da ya kunsa a duniya yace wa sayakunu al-aminu bihi insha Allah da sannu ko mai aiki da shi zai kasance mimman ajhadahu Allah shine yana cikin wanda Allah shi yadda su lima khalafu fihi min al-haqqi bi idni cikin waɗanda suka yi sabani Allah ya shirye da su zuwa ga gaskiya da izinin shi wallahu yahdi man yasha'u ila siratil mustaqim Allah shi ke shirye da wanda ya zo zuwa ga tafarki mai yace abin da malaka yake ce maka shirye idan ka zo kana magana akan sallah in ka je mazhabin Abu Hanifa ko Hanafiya za ka san tabbatar da matsalolin da suke sabani da ƴan malikiya a cikin su wannan yace kaza wannan yace kaza wannan ba zai yi aiki da shi ba dan bai bar su mazhaba shi ba yace to kaga sabani ne akai waye Allah zai datar da gaskiya a cikin su wanda ya fa aiki da abin da yake cikin doran hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ni din na hutar da kai sabani da malamai suka yi na hutar da kai cin kansu na hutar da kai rarrabuwar ra'ayin su na tattaro ma abin da ya inganta a kowace mazhaba yake ba ruwa na matsawar ya inganta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yana da kullu da tafan hadisai na tattaro na ruba masa cikin wannan littafi in kai aiki da shi ana sa ran da izinin Allah kai aiki da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bai mallan ya faɗi wannan sai ce kuma na san duniya za ta minta saboda wannan abin da na dauko kamar ya karo wani babban aiki dan yanzu duk wanda ka taba mu ɗan wannan mazhaba ne mu nan dan na very good idan da yake wasala kina taba da cewa ku ɗan malikiya ne in ka je wata kasar wani ya sa irin wannan kujera in ya tambaya mu ɗan menene wannan ce masa mu ɗan hanafiya ne in wani gurin ka je ka tambaya za ta maka mu ɗan shafi'iyya ne in ka je wani gurin za ta ce maka mu ɗan hanafiya ne wani gurin in ka je kuma ba wannan mazhaba ake ba akwai sauran mazhabobi da yawa ko wani ya kara maka marguda uku ko hudu banda hanafiya banda malikiya banda shafi'iyya banda hanabila akwai az-zahiriyya mazhabin daud az-zahiri ko shi ya kafa makansa hujja kawai duran gundarin abin da hadisi ke magana shi kadai za a kafa hujja da shi kace ka fahimci kaza ka istinbadi yake ba a karbar wannan daud az-zahiri akai zamani kuma ana mashi kallon kasurgumin malami ne amma da yarda sai Allah ya kaddara mashi daliban sa raguwa gene ba su mai aiki ba har sai da aka zo musulunci ya shiga kasar Andalus ya kafa kafa gurin Andalus sai aka zabi Ibn Hazm al-Zahiri ko sai da tabin shi al-Muhalla bil Asar to anan ne mazhabin zahiriya sai ya kada fitowa fili to akwai mazhaba na Dawud al-Zahiri sai wa kuma na sai mazhabin wa banda az-zahiriyya sai ya shiru na'am imamu al-auza'i fa yana da mazhaba ko bai da mazhaba in ka je kasar Lebanon har yanzu mazhaba da ta fi shahara a kasar Lebanon ita ce mazhabin auza'i imamu al-auza'i duk da cewa a kasar zaka tada cewa takudi ne akwai yahudawa har yau a cikin ta akwai kristoci a cikin ta akwai ɗan shi'a a cikin ta akwai ɗan sunna a cikin ta to amma mazhabar da tafi ƙarfi shine mazhabin Imam al-Auza'i dama asalin sa ɗan Lebanon ne da aka sai suka mai kara kusan dukkanin sun fi amfani da mazhabar shi amma in kana magana su ma za su ce maka mu muna bin maganganun Imam al-Auza'i kaga su ma ne mazhabar su daban shi banda ku masu malikiya banda sauran nan guda hudu akwai da suke bin Dawud az-Zahiri akwai da suke bin Imam al-Auza'i akwai wa kuma wanda tsara ne na Imam Imam Malik har a cikin wannan ilimin hadisi idan ba da yayi riwaya a gurin shi tana da sunan ta daban shi ma yayi riwaya a wannan Malik sunan ta daban an jira ba an da kawo nan akwai Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala Sufyan ats-Tsauri ka turku malami ne sai yi zamani tare da Imam Malik Allah madaukakin sarki ya kara mashi yadda aka ce idan Malik yayi riwaya a gurin shi to ana ce da riwaya bil aqwan aka shi ma idan yayi riwaya a wajen Malik ana ce mashi riwaya bil aqwan in su duk da bin sun yi riwaya kai ya rawata a gurin kai ya rawaya a gurin ana cewa malaman hadisi wannan hadisin mudabbas kamar hadisin da aka bai ibadi aka bai kwalliya shi Malik ya kara wa Tsauri kwalliya da ado saboda yaro a gurin shi haka ne shi ma Tsauri ya kara wa Malik kwalliya da ado idan yayi riwaya a gurin shi sai ce to wannan mazhabin da na dauka malamai ba za su bar ni ba kowa zai ta yace an zo a raba mutane da mazhaba ne ko lokacin da ibada ta fito a kasana ake ce abu sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yi ta aka yi ibada ai sun ce ma kar a yi mazhaba da Imam Malik an ce kar a tafi Imam Malik an ce Malik bai da karatu haka aka sa mutane wannan tabbaci yace to ni ma da na tinkara na ce aiki zan yi kadai da hadisi duna ba ta yi ta akai sai ce he dai ba ni da tantso ba ni da damuwa saboda dukkanin waɗannan malaman ba su ce mabiyan su ba sai sun yi aiki da abin da suka dora su a kan su su ma sun dora su ne su yi aiki da ingantattun hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam ya zagaya cikin marhabobin ya dauko maganganun malaman da almajiran da suka rubuta a littafin wani gudu za ka ga magana shi da ko bakwai amma dai kowane ne ke ji na dubo magana guda biyu na kawo na malamin ke zama to shi ne abin da za mu tattauna a kan shi kamar Abu Hanifa shine babban sufika Allah madaukakin sarki ya kara mashi rahama Allah ya sanya gafarta mashi Imam Abu Hanifa sai yake cewa duk sabarin da zaku gani a mazhabata ko a jawabi na bayan na rasu sai yake cewa idza sahha al-hadith
فهو مذهبي إن حديثي يا إنجلت تباكي من لن الله صلى الله عليه وسلم يكي ونن حديثي توشيني من حباك فلا كنت تسيب مذهب أبو حنيفة idan na gina mazhaban ne akan kuskure ko bayan na rasu sai kuka sami ingantaccen hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk da ina raye to wannan hadisi shine mazhaba to kaga idan Abu Hanifa ya faɗi wannan ya kamata almazhar Abu Hanifa da mai adalci bayan ya rasu kada ce mu ga maganar Abu Hanifa ba za mu barta ba a shi da kansa ya ce maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce kashi ana da samu wannan magana sai ce Ibn Abidin shine ya faɗi wannan littafi din a cikin littafin sa da ake kiransa al-hashiya sanan da littafi ne a wajen ɗan mazhabin hanafiya da kaje a wajen hanafiya ka ce al-hashiya to sun san wa kake nufi kuke hashiyatu ibn abidin shi kuma asalin littafin akwai da bai kiransa al-baharur ra'i gaurtaccen littafi ne a mazhabin hanafiya ina ji kusan duk mutum bai sunan littafi ba ko sai kuma rashin da sunan littafi din ko to shi al-bahr ar-ra'iq sai ibn abidin sai yazo karshen littafin kasadin sai ya ƙara wasu jawabai aka to lokacin da yake fassara ko yake ƙarin haske akan abin da yake cikin wannan littafin anan ne ya dauko wannan magana ta Imam Abu Hanifa yake cewa ya fa al-hadithu fa huwa mazhabi idan hadisi ya inganta kike ce manhabata wanda kike magana Abu Hanifa ta farko dan haka kenan duk dan hanafiya kar ya ce mana wannan hadisin ya saba da mazhabin Abu Imam Abu Hanifa amma Abu Hanifa ya ce ingantaccen hadisi shine mazhabi wani gurin sai yake cewa la yahillu li ahadin an ya'khudha bi qawlina ma lam ya'lam min ayna akhadnahu la yahillu li ahadin baya halatta ga kowaye an ya'khudha bi qawlina yayi riko da maganar mu kam ya rike ta ما لم يعلم من اين اخذناه مقاور بيتن تينا مكدكو wannan magalar daga 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 ce mun Abu Hanifa ya fada in kace Abu Hanifa ya fada to ka tabbatar ka san a ina Abu Hanifa ya dauko wannan magana din baka dauko ba sai ba na da sarfa ba yake kaji kiran Abu Hanifa yake nufi yana nufi a bayan ya rasu fa in kuna so ku yi aiki da maganganun su ku koma ku karanta alqur'ani ku koma ku karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda kuka samu na ingantaccen hadisan manzon Allah shine mazhabi shi in ka fahimci inda ya ciro magana shi to anan za ka yi aiki da ita in ka kasa cira aji dauki wanda ka fahimta daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma dai kika ita ma wannan magana Ibn Abidin ya rawaito ta a cikin hadisi al bahr ar ra'i juz'i na 6 shafi na 293 magana ta uku ta Imam Abu Hanifa yana cewa haramun ala man lam ya'rif dalili an yufti bi kalami ita haramun ne na haramta ga duk wanda bai san dalilin magana ta ba ya bada fatawa da zance in dai baka san me na dogara da shi ba na bada wannan magana to kuma kar ka bada fatawa da zance sai ka san hujja ta sannan za ka bada fatawa da zance yana yana ji Abu Hanifa kamar ya fasali ya kai wa daliban sa ku je ku yi karatun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kun yi karatun hadisan manzon Allah wanda ya fito muku fili kuka fahimta kuka gane wannan shine za ku yi aiki da shi dan haka a bisa wannan kenan aiki da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abin da ya dace a yi aiki da shi Allah ya sa mu dace wanda yake bin Abu Hanifa a wajen shekaru shine wa Malik ibn Anas مالك بن أنس رحمه الله تعالى وأما الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقال شي مالك بن أنس يكي سوى إنما أنا بشر أخطئ وأصيب يسي ني مالك دفوك كردنا مسلم إنما أنا بشر ني مسلم أخطئ وأصيب إنا ينقص كله وأصيب ونلوك سينا يجي ونكما يجي سبا تجدا أدنى in banda annabawa da Allah yake umarta su yi aiki dai da su yi hakuri an Allah sai za ku yi magana ku koma je ku wala an kai dan gaba ina tafiya kun ku inna ma ana basharun yace ni mutum ne ukhtiu wa usibu ina kuskure
wani lokacin kuma ina dacewa in na fada ta zamanto daidai in na fada wani lokacin kuma ta zamanto kuskure fanzuru fi ra'ayi yace to kuke duba cikin ra'ayina fa kullu ma wafaqa alkitaba was sunna duk abin da yake daidai da alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa khuduhu to ku riko da shi wa kullu ma lam yuwafiq alkitaba was sunna fatrukuhu duk abin da bai yi daidai da alqur'ani ba ko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ku fata talaba shi ya huta ko ya huta ba ya fada mutum ne a matsayin dan adam kuma kowaye in dai mutum sunan shi sai ka same shi wata ran yayi kuskure koda kuma za a tada daidan sa ita ce tafi yawa yace to duk magana da na fada ko auna in ta yi daidai da alqur'ani da hadisi ku yi aiki da ita in ta saba ma alqur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ita ma ku ajita kada ku yi aiki da ita wa ya fada wa malik wannan magana din sai ce ibnu abdul barri ya fada wannan magana ta imam malik mun san ibnu abdul barri ko ibnu abdul barri yana cikin kasurkumin mutanen da suka wa mazhabin malikiya aikin da kusan ba wanda yawa mazhabin malikiya inda babban littafin yan malikiya ne muwatta ko muwatta ta imam malik yanda zaka shiga maktaba zaka ga imam ibnu abdul barri ya dauki muwatta ta imam malik ya dara ta gida biyu kashi na farko akwai hadisan da suka bo duk da isnadun su saba cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka imam malik abinan mamalai kawai haddasana ko akhbarana ko anba'ana haddi abi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan magana tana da isnadi sai ya tattare su sai ya dawo da su guriya sai musu sharhi a kusan mujalladi 20 sai ce at-tamhid lima fil muwatta min al-athar wal afanis yace wannan kamar shimfiɗa ne da abin da ke cikin muwatta ta Imam Malik daga dukkan abin da hadisan suna gonsa sai da ya bayani a kan sauran littafan da Imam Malik ya ce wa balagani malama da kusan sai ba sahibul balagha shine wanda yake da balagha shine fi shahara da kusa malama da duk malama da yake kowa akwai abin da da mun sai shahara da shi to abin da littafin Imam Malik ya shahara da shi shine balagha balagani ar-rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam labari ya zo min daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma ta wace hanya ya zo mashi bai faɗe ta ba to ibnu abdul barr sai ya sake tattare waɗannan hadisan a guri da sai ya suna yayin littafi yayin sharhin hadisan ya samo isnadan malik a kan su hadisi hudu ne bai samu inda suke a duniya ba sai ya sa wa littafin suna a cikin sa da ibnu abdul barr da haka kenan duk abin da kake da bukata a malikiya kusan ibnu abdul barr sai da ya gane ka illa billah bisa tsarin da malaman hadisi suke bi da kuma sharhi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to da ibnu abdul barr ya gama aikin tabbid da al-istidkar sai malamin sun ka ce kallan abin da ibnu abdul barr ya wa muwatta kamar a iya cewa imam malik shi ne farko wanda ya wallafa ingantaccen littafi a duniya kafin imam bukhari saboda dukkan hadisan da suke ciki sai da aka samu yadda suka inganta ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in banda hadisi ba ya ko da aka ce kamar kenan ya riga imam bukhari wallafa ingantaccen littafi dan da shi da shi garabi bane ba shi ne bambancin da imam bukhari magana ta bi ta imam malik sai yake cewa laysa ahadun ba'da an-nabi sallallahu alaihi wa sallam ba wani a bayan manzon Allah kira da amsa tabbata a gare shi ya ce ba wani ko to kowaye daga ran da manzon Allah ya bar duniya har Allah ta shi duniya ba wani mutum kwaya ai tak da za a yi illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak fa sai ana daukan wata maganar shi ana kuma watsar da wata cikin maganar shi kowaye ko ba ko ɗaya da aka rage in dai a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kowaye a wannan maganar shi in ta yi daidai a dauka in ta saba a aji wannan kuma hada shi mai da Allah madaukakin sarki ya kara mai rahama sai ce illa annabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai da shi annabi jira da shi tabbata a gare shi har yau ko magana wai aka kawo ana daidai da amaran da ita amma da an sai manzon Allah ya faɗa kuma ingantacciyar magana ce duk wanda ya watsar to ya watsar da imanin shi in dai ka inganta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole ya watsar da maganar shi ya watsar da maganar shi ita ma wannan magana ibnu abdul barri ya sake kawo cikin littafin al-jami juz'i na biyu shafi na 91 wancan kuma juz'i na biyu shafi na 32 sai Shafi'i rahimahullah ta'ala Imam Shafi'i shi ma ya faɗi irin maganganun da waɗannan magabatan su suka faɗa sai yace ma min ahadin illa wa tazhabu alayhi sunnatun li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ta'zubu anhu fahmuha qultu min qawlin a wa ta'zubu anhu fa mahma qultu min qawlin aw asaltu min aslin fihi ar rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam li khilafu ma qultu fal qawlu ma qala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam huwa qawli Imam Abu Ash-Shafi'i ke cewa ma min ahadin ba wani mutum kwaya dai illa wa tazhabu alayhi sunnatu li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa sai wata sunna ta manzon Allah ta kubuce mishi ba wani mutum da za a ce kwaya dai dukkanin hadisan manzon Allah ya san su suna kwakwalwar shi kuma in ya tafi bayani dukkan su da su cikin kwakwalwar shi sai ba za a samu ba kowaye akwai wata sunna da ta kwace mai ta manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam wa ta'zubu anhu fahmuha wa ta'zubu anhu yace kuma akwai sunnar da take ta tsirace mishi ko ta kwace mishi ba zai iya gano ta ba to tunda akwai babu wani mutum face sunna ta kubuce mishi sai yace fa mahma qultu ko ya na fada na dage akan fada min qaulin wannan magana kirci ne aw asaltu min aslin ko wani tushe ne na gina maganganun mazhaba ta akan shi yana daga cikin malaman usul kuma da cikin da suka ma fassa fara rubutu a cikin usulul fiqh yace to duk wani asali gundari da na gina yadda za a ke kawo hadisai ko da za a ke hukunci a karkashin wannan asali din sai yace amma wannan maganar da na faɗa ko wannan asalin da na kulla fihi ar-rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da khilafu ma qultu amma an samu hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya saba ma wannan abin da na ya ba in kenan ni na faɗa na manzon Allah ya saba abin da na faɗa na aje a matsayin tushe da za mu ke hukunci a mazhabar mu sai aka samu hadisin manzon Allah ya tashi wannan tushe ya za a yi sai yace fal qawlu yanzu dai magana a nan gurin ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam to ta dawo ta abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya faɗa sai wa huwa qawli yace kuma ita ce magana ta koda bayan na rasul Annabi Muhammad Shafi'i bai yarda a ce magana ta kaci karo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ba a kare maganar kowa da manzon Allah in dai manzon Allah ya faɗa ce ku watsar da tawo ku dauki ta manzon Allah tsira da mun ji su fara tabbata a gare shi tewa tabi'un li aqwali shafi'i har yanzu ne ci gaba da cikin maganganun da Imam Shafi'i ya faɗa yace ajma'al muslimuna ala anna man istabana lahu sunnatun ar rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam lam yahilla lahu an yad'a hal qawli ahadin yace muslimi sun yi ittifaqi inji imam shafi muslimi sun yi ittifaqi anna ala anna man istabana lahu sunnatun inde sunna ta bayyana a gare muslimi sun yi ittifaqi sunna ta zo maka ta fahimce ta ta gane ta kuma an rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ta zo ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to me suka yi ijma'i akan shi lam yahillahu baya halatta ga wannan mutuma an ya da halin qawli ahadin da aje wannan sunna a dalilin maganar kowa a cikin duniya nan wannan duka musulmi sai yake fadi tunda dan sahabbai kan suwaye in dai ga magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka fahimce ta ka gane ta kuma ka san ta inganta to kada ka ce mu a garin mu to ai mu al'adar mu ai mu gidan mu sai baya harar in kuma kai fa bayan ka gane ka watsar kai aiki da abin da ake a garin kai dai to ku faɗa mu hukunci na a kai ba ki da kuma eh ka gane wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai amma ka za a ce a kabilar ku sai kace bara kai abin da kake a kabilar ku inda zaka fitar ga musulunci kace na kabilar ta ku shine yake amma in kace kai abin da kake a kabilar ku wannan akalla a ce maka kai haramci ko kai kuskure sai ka aikata babban laifi Allah madaukakin sarki ya sani da haka kenan har yanzu akwai imamu Shafi'i wajibi idan ka gane sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba a barin ta dan wani cikin mutane ya fado ta manzon da ta fara mashi Allah ya samu dace sai na karshen su a cikin malamu manzon Habibi guda hudu shi Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu Allah ya gafarta mashi Ahmad ibn Hanbal shi ne karamin shi dukkan waɗannan sun yi zamani sun mutu shi ya fara zamani ne kuma da manyan malaman hadisi duk da manyan malaman hadisi da aka yi kuma Allah ya kaddara fi zirga da ajin shi Ahmad ibn Hanbal ya rubuta littafin al-Musnad wanda dukkan hadisai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin shi Imam al-Bukhari ya je gidan sa ya zauna yayi karatu Imam Muslim dama garin su daya almajiri sarkin yana karamin yaro har ya girma har ya fita neman ilimi da dinin Bukhari ya zo garin su ya ga irin baiwar Allah ya Imam Bukhari da yadda ya zagaye duniya ya tara hadisai ta to ni ma sai na ga zagaya kin makarantar da Imam Bukhari ya zai dauki hadisi ni ma zan zagaya wannan makarantar ya dauki hadisi dan in kara wa hadisan da ya roto karfi yace kuma zan je in nemo musu wasu isnadan da ba da su suka bu a cikin Imam Bukhari a wajen Abu Dawud Imam Bukhari da aka a dan gidan Imam Ahmad ibn Hanbal ne a duniya alim hadisi sannan duka sauran malamai da suka yi kusa in dai mutum ya shiga Baghdad ko ya shiga garin Iraki to sai ya je gidan Ahmad ibn Hanbal ya zauna ya yi karatu a gurin sa ya karanta Musnad da Imam Ahmad yasa za ka ga kwararrawan lokacin kana karanta isnadin gaba ɗaya yadda yake a cikin Musnad Imam Ahmad haka Imam Bukhari ya kawo shi haka lokacin sun yi riwayar muwadda ta Imam Malik sai dai ba gaba da gaba suka dauki muwadda ta Imam Malik ba da haka yadda hadisi yake a cikin Malik haka za ka ga da an zo kan yin aya to za a ga hadisin haka yake kurewa yadda yake a cikin wata sai Imam Malik Allah ya tsare ga farka to Ahmad ibn Hanbal sai ke ta la tu qallidu wa la tu qallidu Malika kar kowa ya makalkale mini kuma kowa ya makalkale wa Malik sai abinda muka faɗa shine iyaka magana ta qalidi kenan a kanka mai kakan babu fatawa sai ce kar ku kankame ni haka kar ku kankame Malik wala Shafi'i haka nan kar ku kankame Imam Shafi'i wala Al-Auza'i haka nan kar ku kankame Imam Al-Auza'i nan ya hutar da mu ko mun san mu tana sauran mazhabobi a baya ko to ga Ahmad ibn Hanbal ya kara bayanin ku wala Al-Auza'i kar ku kankame Imam Al-Auza'i wala Sauri haka nan kar ku kankame Imam Sauri Sufyan Sauri ko kar ku kankame maganar su wa khudh min haythu aqab in kunta shi daukan magana ko dauko ta inda su ma suka dauko maganar su ina za a samu wannan magana da ibn al-qayyim ta cikin kitabun sa ilan al-muqeen arab al-arabi juz'i na biyu shafi na 302 magana ta biyu sai Imam Ahmad ibn Hanbal sai yake cewa man rahada hadith rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fa huwa ala shafa halaka duk wanda ya watsar da hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam al-hali ya san hadithin ya inganta ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Imam Ahmad ibn Hanbal yace wannan mutumin yana gafar halaka Allah ya sani da rusa waɗannan maganganu da malamai suka fara ya zagaya ya tattaro su maganganun Abu Hanifa maganganun Imam Malik maganganun Imam Shafi'i maganganun Imam Ahmad ibn Hanbal wanda Ahmad ya tsara da Auza'i da Sufyan Sauri wannan ya ga cewa ya dace kenan duk wanda zai yi ibada ya yi ta karkashin ingantaccen hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa wannan malamin alkai man ma fa bil littafi duk abin da zai faɗa to ingantaccen hadisi in muka faɗa to karka ce mana to ai an faɗa a cikin Malikiya ko a cikin Shafi'iyya ko an faɗa a cikin Risala ko an faɗa a cikin Ibriya duk wannan maganar da ake ta kai aiki da abin da ya tabbata ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ina ga da wannan mun karkare maganganun abin da malamai suka faɗa in Allah ya kai murada ya ji insha Allah zan faɗa take ta tarihi na Imam Al-Albani yadda ya rayuwar shi da yadda ya dauki ilimin shi da dan kadan da ya wallafa cikin littafin shi da san shamilan da take gaba na kusan tace gari da ban take da akwai kutubul albani littafin da ya wallafa saboda sun kai kima to guri guda aka ware mu in alabrari ne misali in kaje na ace maka nan calculation ne ko na ace maka kai nan reference ne nan ace maka kazane na ace maka kazane to shi ma karta guda aka ware iya kalin littafin sa ne kada suke cikin littafin kowa sai na shi
dan ka gane irin yadda yawa duniyar ilimi aiki irin yadda ba duniyar ilimi gudun dawa da haka zamu kula da dangantakar tarihi da Allah madaukakin sarki ya masa baiwa da abun ma da yasa ya fara karatu da gudun mawa da yawa wa ilimi inda sauran lokaci sai mu fara karatu na tabi insha Allah ta'ala abinda muka faɗa da mun dole dai ala amanin da shi wanda ya ta wani sura a ina mana jambo jira bi aiki da abin da ya dace subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka alhamdulillahi rabbil alamin sai dai kafin in tashi ana fata da ina farwa dai shi karatu lalle dan majalisar karatu za su dauki nauyin karatu da ba ku san daban da aka zo da akwatin nan da aka je wanda Allah ya hore mu shi zai sawa a ciki in ma ku ya uwa su zagaya da kullun nan su da Allah ya hore a mutane sai su fada a Allah da su sarki ya fasa wa kowa da sarki ɗan majalisar karatu idan akwai committee da aka yi bayan an tashi ya tabbata da zama ta dan tattauna Allah ba da kuɗi da kyau ne kuma da kai da mun tsaya a kan mun san sai mun san cewa ba ta da ko karba ya kuma daga abin da aka tana da aka tana da kuma fara karatu Allah ya samu da subhanallahi wa bihamdihi ta'ala la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka alhamdulillahi rabbil alamin.